أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسر رمو يكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى قسم تواتر لكم تتكموني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دوم أي كودا تنبير يوكو ولن نتكشع في أدين درايوا زوا كمالين دوم سامو مكتا كما أنا إياكم نداسا قنن تنبير تاتكموني نشرني tayar ai kuda rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0603 6401455 ko kuma cikin adireshin email na fatirinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 19 ga watan Agusta na shekara ta 2023 kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad San Umar Jalle OOYN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu. Akan kallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna mika ta'ziyar mu ga daukakin yan uwa musulmi da kuma yan uwa makusanta na sojojin mu da aka kashe a jihar Kaduna da kuma waɗanda jirgi ya faɗi da su a jihar Niger. Muna mika ta'ziyar mu ga daukakin yan Najeriya gaba daya da kuma yan uwan waɗannan mamata. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, Allah ya yafe musu kurakuransu, Allah ya karbe su cikin shahide. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ayyukansu masu kyau cikin kyawawan cikin mizanin kyawawan ayyukansu, kurakuransu kuma Allah ya fi musu sa aljanna ce makomarsu. Yan uwansu da masoyansu Allah subhanahu wataala ya ba su ladan haƙuri da juriya na rashi abinda suka bari, kuma a baya Allah subhanahu wataala ya kula musu da su, ya alkinta musu su duk ɗan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu kuma Allah ya cika mana da imani. A wannan munasabar ne muke ƙara jan hankali da kuma kira da tunatarwa game da abin da ya shafi tsaro a ƙasar nan. Tsaro jigo ne na kafuwar mulki. Idan babu tsaro mulki ba zai tsaya ba. Idan babu tsaro ba za a samu gina ƙasa ba. Idan babu tsaro ba za a samu yalwar tattalin arziki ba. Mutane ba za su ji daɗin rayuwa ba. Tsaro kusan shine jigo na gina dukkan wata ƙasa. Babu wata ƙasa da ta ci gaba a duniya mutanen ta suka samu walwala, suka samu ci gaba, sai idan wannan ƙasar ta zanto tana da tsaro. Shekara da shekaru Najeriya tana cikin faman rashin tsaro, musamman yankin mu na arewa. Gwamnatoci daban-daban sun zo sun shuɗe, amma har yanzu abubuwa suna nan, wani lokaci ma suna ƙara ci gaba, suna ƙara cabewa. Malamai masana harkar ilimin siyasa kamar yadda Abubakar al-Turkushi ya kawo a cikin littafinsa Sirajul Muluk, hakanan Ibn Jama'a ya kawo a cikin littafinsa Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlul Islam, inda yake maganar cewa jigon ginin mulki, wato dukkan wani mulki baya kafuwa sai akan jigonsa. Idan jigon ya zanto mai ƙarfi ne, to wannan mulki zai dore. Idan kuma jigon ginin wannan mulki ya zanto mai rauni ne, to mulkin zai rushe. yace to abin da yake jigon kafa mulki yace shine sabar da sojoji ko kuce jami'an tsaro hanyar kuma sabar da jami'an tsaro shine sabar da dukiyar da za ta wadatar da waɗannan jami'an tsaro wajen kayan aikin su da kuma buƙatar su ta yau da gobe buƙatar su ta ƴan ƙasa dukiya kuma ba za ta samu ba suka ce sai an samu raya ƙasa da gina ƙasa wato kula da albarkatun ƙasa sai ya zanto akwai wannan suka ce kuma shi kuma wannan kula da gina ƙasa imaratul ard to ba za ta samu ba sai akwai adalci haka adalci shi zai taimaka a samu iya gina ƙasa daga samun gina ƙasa ne za a samu dukiya wannan dukiyar kuma da ita za a amfani wajen gina tsaro tsaro kuma shi ne yake rike mulki idan babu shi to mulki zai zanto ba zai dore ba to babu shakka ƙasarmu tana buƙatar waɗannan abubuwa duka muna fama da rashin can tsaro saboda me saboda dukiyar da ake ɗiba domin ba wa wannan tsaro muhimmanci ana samun waɗanda suke yin sama da faɗi da wannan dukiya ko su yi wadaƙa cikinta hakanan ta kanta dukiyar an kasa gina ƙasa da ita a raya ƙasa da ita saboda babu adalci saboda an kasa samun shuwagabanni waɗanda za su ji tsoron Allah su tsaya da adalci sama da ƙasa ba ta tsaya ba sai da adalci babu wani abu da zai tsaya a rayuwa sai da adalci saboda haka muke ƙara kira ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya danka shugabancin wannan ƙasa a hannunsu musamman ma wannan sabuwar gwamnati da ta shigo wanda yanzu take gina tsare-tsarenta musamman kuma waɗanda aka danka wa alhakin tsaro kuma mun ga cewa waɗanda harkar tsaro ɗin nan ta zo take hannunsu ko aka danka musu a yanzu kuma da ƴan arewa wanda sun san irin rayuwar da muke ciki tun farkon al'amari har zuwa yanzu ba waɗanda za a je a ba su labari ba ne waɗanda su sun san me yake faruwa an ce daga cikin waɗanda aka bawa ko wanda aka bawa minister of defense shi ne mai girma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badaru hakanan wanda aka ba shi ƙaramin minista na tsaro shi ne tsohon gwamnan Zamfara Mutawalli to waɗannan dukkansu daga nan arewa masoyanmu suka fito northwest dukkansu kuma suna da wato masaniya da irin abin da yake gudana musamman wanda ya fito daga Zamfara ya san irin abin da yake wakana na rashin tsaro wanda yake Jigawa ko da dai cewa Jigawa ba ta daga cikin jihohin da suka yi fama da rashin tsaro to amma tana cikin yankin da yake fama da rashin tsaro a yanzu shine arewa maso yamma saboda haka kaga ashe gagarumin aiki aka ba su aikin da dalle ilalla su tsaya su ga cewa sun yi abin da ya kamata su yi ta yadda za su kubuta a gurin Allah Ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye su akan dukkan wani abu da ya faru wanda ya kamata a ce sun dauki wani mataki akan wannan abu da ya faru Allah zai tambaye su sun dauka ko ba su dauka ba babu wani wanda zai guje wa tambayar Allah subhanahu wata'ala matukar dai ya yarda shi bawan Allah ne kuma zai koma gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin tabbaci haqiqa wallahi sai mun tambayi waɗanda aka yi wa aiki da kuma waɗanda aka aiko idan Allah zai tambayi duk al'ummomi kuma zai tambayi annabawan da ya aiko to babu shakka ba wanda zai ji cewa zai kuce wa tambaya to ballantana wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi shugabanci a karkashin sa mutane ne miliyoyi waɗanda suke jiran su ga abin da zai yi na sauke haƙƙin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi kan abin da aka bashi kiwo annabi sai ya fara da shugaba cewa shugaba mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi abin da aka bashi kiwo haka kun ga an ba ku kiwon mutane da suke kuka da rashin tsaro da rashin zaman lafiya to ku ji a ranku cewa lalle ilalla sai Allah ya tambaye ku akan wannan wanda duk yake gudun tambaya kada a yi masa tambaya akan wannan abin da yake faruwa da jinin da yake zuba da mutanen da ake sacewa da dukiyar da ake lalatawa da jama'ar da ake hana su bacci ake hana su nutsuwa wanda duk ya san ba zai iya ansa waɗannan tambayoyi ba to ya hakura kai ya karbi wannan shugabanci ya bar shi a hannun waɗanda za su iya amma tabbas tunda dai sun yarda cewa bayan Allah ne kuma za su koma ga Allah su tabbata a ransu cewa za a tambaye su Allah ce wa kifuhum innahum mas'ulun a tsayar da su su waɗanda za a yi wa tambayoyi ne don haka ansar da mutum zai bayar ita ce abin da ya aiwatar a nan gwargwadon kokarin da yayi muna jan hankalin su lalle ilalla su ga cewa sun yi bakin kokarin su yadda za su samu uzuri a gaban Allah a daina batun yanzu a bawa mutum kawai labari a takarda a rubuta masa cewa ai komai yanzu lafiya tsaro ya samu yanzu ci cewa wannan ita ce ansa da zai bawa Allah ya tabbata duk abin da zai zo gaban sa yana da binciken da zai ya tabbatar da gaskiyar da abin da za a gaya masa ya tabbata dukkan wani aikin da zai bayar ya tabbata cewa waɗanda ya bawa aikin na farko sun dace ya ba su aiki kuma sannan ya bibiya aikin da ya ba su sun yi ko ba su yi ba sannan duk wani wanda zai yi sakaci akan aikin da aka bashi to lalle a hukunta shi akan sakacinsa muna ganin yadda sojojinmu da jami'an tsaronmu ma'aikata na cikin na fararen kaya da na waɗanda suke cikin kaki irin kokarin da suke yi ba dare ba rana wajen su ga cewa an samu tsaro to amma wannan ba zai yiwu ba sai idan an samu shugabanni a sama waɗanda za su ba su goyen baya kuma su ba su duk tallafin da ya kamata su ba su kuma a hukunta dukkan wasu waɗanda aka sani da sakaci akan aikin da aka ba su ta haka ne aikin su zai nuna wato zai bayyana sannan kuma ya zanto mai amfani amma idan har zai zanto ana yin abin da aka ga dama a yi sama ba ta tsawatarwa ko kuma ana samun barnar daga sama to babu shakka za a jima ana cikin wannan hali sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala yana tara duk abin da mutum ya yi yana nan a rubuce a kundin littafinsa kuma sai a masa tambaya shugabanci wani abu ne mai hatsarin gaske yadda muke ganin ana da fifi akan shugabanci wallahi da waɗanda suke wannan da fifi sun san hatsarin da suke tunkara to da wallahi za a rika bin mutane ne da wannan matsayi suna guje masa to amma da yake kyale-kyalen da yake cikin shugabancin shi ake gani ba a tunanin ƙarshen al'amarinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa za ku yi takwadayin shugabanci satahrisuna 'alal imara innakum satahrisuna 'alal imara za ku yi takwadayin shugabanci wa innaha la amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama amma fa shugabanci amana ce sannan a ranar gobe kiyama za ta zama wulakanci da nadama sai wanda ya karbi shugabanci nan da haƙƙinsa kuma ya sauke nauyin da yake kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima madalla da wato wannan shugabanci yayin da yake shayar da kai madarasa za ka yi madalla da shi za ka ji daɗi amma wa bi'satil fatima lokacin da ya zo yaye ka to a lokacin kuma za ka zo kana tir da shi kana Allah wa dare farkonsa mutum zai ji daɗi ya samu abin da yake so ya samu wata ɗaukaka da yake ganin ya samu to amma ƙarshen al'amari kuma zai yi da nasu ne na mai karɓa fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya musu ya musu jagoranci ya kama hannunsu ya hada su da mutanen kwarai da zasu yi aiki tare kuma su zanto masu jin shawara ne masu tuntubar mutane waɗanda suka san cewa za su taimaka musu cikin aikin su muna fatan ubangiji subhanahu wataala yayi jagoranci ga dukkan waɗanda aka ba su wannan matsayi ubangiji ya dora su akan hanyar da take daidai ya kinsa musu tausayi na al'ummar su ya dora su akan hanyar adalci da gaskiya ya cire musu kudayen duniya da ainihin kalkalanta da tunanin tarata muna fatan waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar mu da tashe-tashen hankula da zubar da jini da sace-sacen mutane da hare-hare da ayyukan ta'addanci da ake fama da su nan da can Allah ya kawo mana ƙarshen su ubangiji subhanahu wataala ya yi mana Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi baki daya
to amin suma ne malalla ya saka da alkhairi tunan mutum farko ya wuta zo daga wanda yake cewa malam idan mutum yana iyakar bakin kokarinsa wajen farantawa mutane masu muhimmanci a wajensa sai su kuma suke yin abubuwan da za su rika bata masa rai shin yana da kiwaye hore su wajen rage hidindimin da yake musu domin su gane cewa idan bai musu ba su ne za su rasa
na farko yana da kiwa mutum ya sani da aikin da yake yana idan Allah ne ba wai idan shi a mayar masa da sakamakon abin da yake yi ba na'am yana da kyau mutumin da aka kyautatawa shi ba ya nuna ya ji dadin kyautatawa da aka yi masa wallahi yashkurun nas la yashkurullah shi duk wanda la yashkurun nas baya godewa mutane to zai wa Allah godiya ba ma saboda haka ana son wanda ya maka alkhairi ka nuna yayi maka ka ji nuna jin dadin ka da abin da ya maka nabi yana cewa man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi fad'u lahu duk mutumin da ya muku aibin alkhairi to ku biya shi da abin da kuke wato ku yi masa abin nan tukuici idan ba ku da abin da za ku gashi da tukuici to ku yi masa kyakkyawar addu'a ku masa kyakkyawar addu'a har ku rika ji a ranku cewa lalle kuma ku masa tukuici to amma wannan ba shi yake nuna shi kuma wanda ya bayar ba ya rika daukan cewa tunda ya bayar yana jiran sakamako inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura sai muna yi muku dan Allah ne ba muna yi dan ku bayar mana da wani sakayya ba ko ku yi mana godiya saboda haka kada ka dauki abin da kake ba su wata hanya ce da in sun maka ba daidai ba za ka ce bari kai ramuwa ta nan in za ka yi musu kai musu dan Allah in ka ga abin da kake yi musu ba ya da wani amfani ko cutar yana sa suna cutar da kai shikenan kai ba wasu amma ba ka mayar da abin da kake musu bai zanto wata hanya ce kai ma da zaka mazguna musu ta nan ya ayyuha allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda suka yi imani kada ku bata sadakokin ku ta hanyar gori ko kuma cutarwa cutar da wanda kake bashi saboda haka kai dan Allah kai tunanin sakamakon ka wajen Allah ba daga abin da zaka gani a wajen su ba na faranta maka ko na bakanta maka
to sai wannan shi kuma yake cewa malam shi dalibin ilimi ne yana kuma neman shawara yace duk lokacin da ya mafarki ya ganshi a cikin daula ko arziki to sai wata musiba ko ibtila'i ya same shi idan kuma ya ganshi a cikin najasa kuma sai alkhairi ya same shi yake cewa idan ya irin wannan mafarki malam me ya kamata ya yi wurin addu'a
na farko dai ni ba na fassara mafarki kuma mafarki kamar da hadisai suka nuna iri-iri ne akwai mafarkin da yake daga Allah ne shine ar-ru'ya min Allah akwai kuma wanda yake hulum ne daga shaydan ne mafarkin daga shaydan ne zai nuna maka wasu abubuwa da ban tsoro da tashin hankali wanda kawai shaydan ne yake firgita ka ba wani abu ne na gaskiya da zai tabbata akwai kuma wani mafarkin da yake wato hadithun nafs ne abinda yake cinka a ranka kwa abin da yake ci ka yana tuka maka a zuciya za ka dai wanci irin wannan mutum ya kwanta sai ya rika mafarkin sa rika ganin sa yana son ya ga yayi arziki sai ya ganshi yayi arziki a cikin mafarki a yana tsoron wani abu sai ya rika ga abin yana taso masa a cikin mafarki yana son aure sai ya ga an ba shi amarya duk waɗannan abubuwa da suke sassakawa a ransa sai ya rika ganin su kuma suna bayyana a cikin mafarkin sa to da shi ma ba na gaskiya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ladubban da zamu yi yayin da muke mafarki mai ban tsoro mutum ya mafarki ne ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace tashi in ya tashi ya addu'a ya nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu billahi samir alim minash shaitanir rajim ya tofa a hagunsa sannan ya tashi ya alwalai raka'a biyu sannan ya dawo ya kwanta ya canza gurin ya canza yanayin kwanciyarsa inda kansa yana gabas ne yana da kansa yamma ko yana kudu yana da shi arewa ya canza yanayin da yake kwanci to wannan shine abin da annabi yace mutum yayi insha Allah wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa ru'ya taqa'u ala ma hasba ala ma tu'abbar ru'ya wato annabi ya nuna mana cewa mafarki yana faruwa gurgurdan yin fasara da akai masa ka yi wa mafarki kyakkyawar fasara wato ka ga wani abu a mafarki kai kyakkyawan fata sai wannan abu ya tabbata kuma kai mummunan fata sai ka kuma mummunan abu ya tabbata annabi ya ce ru'ya fi rijli ta'ir ma lam tu'abbar fa idha ubirat waqa'at wato mafarki ya kamar yana kafa tsuntsu ne an san tsuntsu baya zama wuri daya da ya tashi nan yanzu nan zai kuma da ya sauka nan yanzu zai tashi kuma saki wuri ya sauka nan ya tashi ya saki wuri baya zama gudaya daga tsuntsu ya zauna kawai gudaya haka yana yawo ne daga nan zuwa can to haka mafarki yake baya da wata alqibla daya mutukar ba a fassara shi dabe shi in aka fassara shi to abinda aka fassara din zai faru wazi al'amru alladhi fihi tastafiya ana labi yusuf ya ga wasu an riga an zartar da abinda kuke tambaya akan sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kayan farki to kada ka ga yawo kowa sai wanda yake malami masani mai ilimi ko wanda zai maka kyakkyawar nasiha wato zai maka kyakkyawar fata kar ka ga yawo wani wawa wanda zaka faɗa masa mulkin kai maka mummunar fassara ko yi maka mummunan fata karshe kuma yazo ya tabbata kada shine abinda zan gaya maka na shawara kakka sa a ranka cewa in kai mafarki kaza bala'i kaza zai same ka in kai mafarki wannan kai kake bawa mafarki ka fassara shi kuma wannan abu yake tabbata dan ya zanto jarraba gare ka kai kyakkyawan fata duk lokacin da kai mafarki inda ban tsoro ne kuma ka nemi tsarin Allah kai wannan sunna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai
to sai wannan take chamalan mace ce take da bazawari da yake son aurenta amma fa yana da sharuɗa da tace tambayar ta nan shine ya dace a yi aure bisa wasu sharuɗa wato conditional marriage kenan
na'am ana yin aure shi sharadi matukar dai ba sharadi ne da ya sabawa dokar Allah ba sharadi in ya sabawa littafin Allah to wannan sharadin batacce ne lalatacce ne ba zai aiki ba misali sai sharadi akan tace za ta aure shi amma ba zai ba za su yi alakar aure ba amma kasudin aure shine wannan samun zurriya tsakanin miji da mata wanda kuma babu shi to wannan babu abin da ko ya ce za zai aure amma ba za ta haihu ba wannan shi ba sharadi ne da ya saba wa dokar Allah ka Allah ana son a samu zurriya don a samu kyakkyawar wato wadanda za su tallafi rayuwar mutum bayan ya tsufa ko ya yi bukaci abin nan ba zai zama ba shi da baya ba sai zai aure ta amma za a toshe mahaifarta ko za a cire mata mahaifa ko za a shashan magani ba za ta haihu ba to wannan sharadin nashi ne banza ne ko ya ce zai aure ta amma ba za ta rika sa hijabi ba inda za su tafi za ta jefa gyale ne a gabanta ma bai yadda ta rika sa hijabi ba wannan duk sharadi ne da ya saba wa dokar Allah so haka ko an sa shi na banza ne ko da an daura aure akan wannan sharadin bai halatta a cika shi ba amma yayi sharadi da ita misali zan aure ki amma ba za mu guri kaza za mu zauna ba za mu canza guri zuwa wani ku kaza ba a ku kaza nake so zaki zauna wannan sharadi ne mai kyau in yayi yadda yayi wadin ta yadda da wannan sharadin ba laifi zan aike zan aure ki amma ba za ki fita aiki ba zan ba ki ci da sha da komai ba zan yi biki tafi aiki ba duk da zan kira kina da certificate amma ba zan ba ki aiki wannan ba sharadi ne da in yi aka aure akan haka yayi kuma wajibi ne wanda ya da sharadin ya cika wannan sharadin saboda ka babu laifi dan an sa sharadi a cikin aure kuma wanda duk ya lizumci ya da sharadin sawa'un bijin ne ko matacce to dole ne su cika wannan yarjejeniya Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wanda suka yi imani ku cika yarjejeniyar da ta kulle tsakaninku saboda ka in har an sa wani sharadi wanda bai saba wa shari'ar Allah ba to wannan babu laifi kuma kuma in ce wajibi ne ma miji ko mata wanda suka yarda da wannan sharadin su abin nan sa ne galibi abinda tajriba take nunawa ta yau da gobe duk auren da aka fara shi da sharuɗa to karshe zai tike da matsala sai za a ce aure an fara wato musamman ta bangaren mace ta fara sawa miji sharadinta ni sharadi na fatar da kaza za ka rike min kaza za ka rike to da wahala ne kaga cewa auren ya zarce domin yayin da mace ta sawa mijinta sharuɗa bayan ta shiga gidansa aka dauki lokaci zai gafa shine mijinta dan me zai ci gaba da zama a dabebe a karkashin wasu sharuɗanta sai abinda take so shi zai yi koda ko shi ba haka yaso ba to daga nan kuma zai fara tuna matsayinsa na cewa shine miji to daga nan zai fara karya wannan sharadin nata to kuma daga lokacin rigima za ta fara faruwa a tsakaninsu musamman in ya zanto daga bangaren ta ne sharadin yake wataƙila in bangaren sa ne daman shine ke dafawa ko bai sa mata sharuɗa ba bayan ya aure ta yana iya ginda mata abinda yake so ta bi matuƙar bai saba wa Allah ba za ta yi masa biyayya to anan za a ga cewa sharuɗan ba za su yi tasiri ba amma in ta bangaren ta ne ta fara cewa miji to ni sharaɗi na kaza ni sharaɗi na bana cin abinci iri kaza ni sharaɗi na dole a gida iri kaza za ka aje ni ni sharaɗi na za ka yi tafiya sai mun yi tare ni sharaɗi na kaza za ta fara ka sharuɗa sai wannan gara haƙura da auren ka je ka nemi wacce ba ta da sharaɗin komai illa yi maka biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba.
Sai wannan take cewa mallam tana son a yi mata ƙarin bayani kan mace mai jinni na haila da za ta iya taɓa alƙur'ani.
Abinda yake a gurin jumhurin malamai al-mazahibul arba'a suna cewa mace wacce ke da take jira al'ada ba za ta ɗauki alƙur'ani ba. Amma tun karanta alƙur'ani kuma wasu daga cikin malamai kamar Malikiya da Rabi'a sun yadda cewa za ta karanta alƙur'ani amma ba za ta ɗauka ba. Hujjar nan ba za ta ɗauka ba suna cewa saboda Allah ce laye masu ilal mutahharun ba mai taɓa shi sai waɗanda aka tsarkake su saboda kan mutahharun suka ce ana nufin mutatahhirun waɗanda suka tsarkaka daga abin da suka tsarkaka daga alhadas kari zamana babu janaba a cikinsu babu haila a tare da mace babu jinin biki da sauransu sannan kuma da hadisin cewa la yamassu alquran illa tahir ba wanda zai ya halatta ya taɓa qur'ani sai tsarkakakke sun yi hujja da wannan akan cewa dole sai mace mai tsarki ko mutum mai tsarki zai taɓa alqur'ani da haka mai janaba da mutum mai al'ada da wacce ke jinin biki ba su taɓa alqur'ani. An samu wasu malamai da suka ja da wannan hukunci cewa na farko dai babu wani nassi karara da ya tabbatar da haka nassi wanda yake sahihi to ba hakan ya nuna ba wanda kuma ya nuna hakan ba sahihi ba ne ce na farko aya da suka kawo tana nufin la yamassu illal mutahharun ana ana nufin mala'iku saboda mutahharun sun da aka tsarkake ba wanda suka yi tsarki ba waɗanda suke su tsarkakakku ne a gurin Allah anna innahu alquranul karim fi kitabin maknun la yamassu ila mutahharun Allah ce alqurani littafi ne mai daraja a cikin wani littafi sararre shine lauhul mahfuz ba mai kusantar lauhul mahfuz sai illa almutahharun sai wanda suke masu tsarki daga nan mala'iku ake magana mala'ika shi ke dauko alqurani daga wahayi da Allah yake masa har zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaga anan mutahharuna ismul maf'ul ne ba ismu fa'il bane ba mutatahhirun bane mutahharuna wato wanda aka tsarkake shi yasa suka ce mala'iku yake nufi da ayar sannan la yamassuhu damirun da yake cikin kalmar hu din da yana koma ga kitabin maknun shine littafin mahrufin mahfusin littin alaqrab almazkur shi yake kusa da kalmar da wannan damiri din yace alqur'ani da aka fada alqur'anul karim sai aka ce fi kitabin maknun la yamassuhu ay la yamassu kitab alkitab almaknun illa almutahhar zaka suka ce ayar bata magana akan cewa sai mutum yana da alwala ko yana da tsarki sannan ya taba alqur'ani sannan suka ce hadisin la yamassu alqur'an illa tahirun yana nufin illa tahirun tahirun ana nufin mu'mini don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'min la yanjus mu'mini baya zama najasa saboda haka mu'mini ake nufi da zahir anan ba wanda yake tahara ta hadath ba amma duk da haka suna cewa yana daga cikin kamala da zanto wanda zai taba alqur'ani yana da tsarki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni karihtu an adhkura Allah ala ghairi tahara naji kabar din ambaci Allah ba cikin tahara ba lokacin da yayi taimama ya alwala aka tambaye shi ce saboda lokacin da ya kama ruwa yayi taimama tambaye shi ce saboda baya son ya rika ambatan Allah ba cikin tahara ba Yusuf ce to yana daga cikin kamala idan mutum zai taba alqur'ani ya zama yana da tsarki amma wannan ba shi yake nuna wajibci ko haramcin in ya buƙaci tabawar ba ya da tsarki ya taba taba mushafi ya dauka yin karatu yace domin karanta alqur'ani ibada ce ibadan nan kuma an shar'anta ta ga kowa da kowa sawa'un mutumin da yake da janaba ko matar da take jinin al'ada ko take jinin fiki duk suna karkashin waɗanda aka shar'anta wa karatu alqur'ani karatu alqur'ani zai yiwu ga wanda ya haddace shi yayi da kai ba wanda bai haddace ba zai buƙaci daga mushafi domin ya karanta kace to in ya zanto mace tana jinin al'ada ko tana jinin biki misali da kuma wata kila in ta fara jinin biki zai kai kwana 40 bai dauki ba ba ta da hadda da za ta karanta alqur'ani kace to kaga hana ta karatun alqur'ani tsawon kwana 40 akan abinda babu nassi karara akan sa to anan an shiga huruminta na hana ta yin wata ibada wacce ke daga cikin manyan ibadu shine karatun alqur'ani dan ba kowa da zai iya karanta shi da ka ba wani dole da san da zai karanta alqur'ani sai ya dauko mushafi yace ba zai iya karanta ba yana cikin musamman mace mai al'ada ko kuma mace da take jinin biki gare mai janaba wannan janaba wani abu ne da zai iya kawar da shi sanda da yake so ba wani abu ne da zai lazimce shi sai sanda Allah ya dauke masa shi sabanin jinin al'ada da jinin biki mace ba ta da yadda ta iya har sai lokacin da yazo ya tafi ba ta da ikon ta ce ba za ta je ta tsayar da jinin bikin da yake tare da ita ko ta tsayar da al'adar ta zo mata amma wanda yake janaba ne kaga shi yana da labar da zarar ya samu janaba yayi wanka shike da ya rabu da ita babu abin da zai tokare shi daga gaukawar da janabar idan ya samu damar yin haka saboda ka wasu suke bambance tsakanin aljunub da kuma wacce take macen da take al'ada ko kuma take jinin biki suka ce don haka idan har ta buƙaci daukan alqur'ani saboda bata haddace ba ko kuma saboda tana karantarwa kuma tana buƙatar amfani da alqur'ani wajen karantarwa ko tana karanta tana zuwa makaranta ta dau alqur'ani aje a karantar da ita suka ce bai dace a hana ta karatun alqur'ani ba tsawon lokacin da za ta yi tana al'ada ko tsawon lokacin za ta zauna akan abin da ba ta da ikon ta kawar da shi a shiga tsakaninta da karantar alqur'ani ko daukan karatun alqur'ani ko kuma karanta shi ko karantar da shi to wannan shine ra'ayin wasu kanin cewa babu wani hadisi wanda yake sahihi sarihi wato wanda inganta kuma yake maganar matsalar karara duk da cewa jumhur sun tafi akan wannan ra'ayi don haka idan mace a dunkula a ƙarshe za mu ce idan mace tana iya karantawa da ka sai ta yi karatunta da ka kaga ta fita daga wani sabani idan ba ta iya karatu da ka dole sai ta dau alqur'ani sannan za ta iya karantawa to anan bai dace wahala ta karanta alqur'ani ba tsawon lokacin da za ta dauka tana al'ada kwana 4-5 sati daya ko kuma tsawon lokacin da za ta yi tana jinin biki datse alaƙar ta da alqur'ani akan wannan matsalar da babu wani nassi karara da yake nuna hali akan ta.
to sai mai sako na gaba yake cewa malam shin kebe ranar juma'a da yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta
ta ya inganta bisi ne sahihi cikin sunan Abi Dawud hadisin Aws ibn Abi Aws annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah fa aktharu hi min as-salati alayya fa inna salatakum alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya nabi yake cewa yana daga cikin mafificin kwanakinku ranar juma'a ku yawaita yin salati domin salatin ku ana bujiro min da shi wato ana nuna min salatin da kuke yi da sallah ku kai mu sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa turadu alayka as-salah wa qad bulita ta yaya za a nuna maka sallamu alhalin jikinka ya zagwanye ma'ana kasa ta shi zagwanye ta narkar da jikinka zai shi a sarki kabari ana sa jin cewa kasa tana zazzage jikinsa gaba da zama kasa to shine suka ce ya za mu yi maka ya faqad kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad bulita ta yaya za a bi bayan ka zagwanye ka bi kasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ان الله حرم اجساد على الارض اجساد الانبياء او ان تاكل اجساد الانبياء الله يا حرم تا وقسا تركتين نامن واتو جكين انباوا سوراك انباوا باسا دغرغجيوا ا cikin kasa don haka wannan lokaci za a dawo mun da ruhina a dawo mun da wannan a bujuro mun da wannan salati to hadisi ne sahihi yana nuna cewa salati fi yawmil jumu'ah wa laylatil jumu'ah a yinin juma'a ko daren juma'a wato ran alhamis da daddare yana daga cikin lokuta mafi falala ne wata salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam
sai ne kuma malam shin ya halatta cin naman maciji
naman maciji malamai da yawa suna cewa ba ya halatta cin sa saboda na farko saboda dafin da yake cikin sa na biyu saboda yana da nap yana da fikoki na farauta kamar yadda dabbobi masu farauta suke da fikoki waɗannan haƙora guda biyu da yake kafawa abinda yake so ya farauta shi yana da shi shi ma sannan kuma dabba ce da aka yi umarni da a kashe su umarni da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kashe alhayya cikin abubuwa guda biyar annabi ce khamsu min alfawasid yuqtalna fil hilli wal haram abubuwa guda biyar fasikai ne da ana iya kashe su a cikin a wajen harami da cikin harami to a ciki annabi ya faɗi alhayya wato maciji to sannan annabi ya kira shi alfuwaisika to da a ce ana ci nusar san ba zai ce a ita kashe su ba yana da cikin ka'idoji a gurin shafi'iyya mazhabar shafi'iyya cewa duk abin da aka yi umarni na kashe shi ko aka hana kashe shi cikin dabbobi to wannan alama ce da cikin ba a cin shi saboda in ana cin shi kuma aka ce a kashe shi kamar an ce a ita asarar sa ne asarar abin da ake ci kuma ita kisan ta in kuma ana ci aka ce ka a kashe shi to kaga shi ma nan kuma ba zai yiwu ba a ci ba a yanka shi ba in na yankawa ne ko an kashe shi in ba yanka shi ba ɗaya biyu in har ana ci to ba za a ci a ta kashe shi ba a duk abin da kake kashe shi karewa zai yi ka gan shi a kashe shi a kashe a kashe a kashe za a zuwa ba ku su za su ci a yi kiwon su har ba ka an ce a ta kashe rago ko tinkiya ko kaza saboda ana buƙatar su amma abin da aka ce in an gan su a kashe a duk inda aka gani to alama ce ta nuna cewa ba cin su ake ba to sannan in aka ce a bar su ka a kashe to shi ma ana nuna ba a ci ta za a ci dole su mutu za su yi da ransu da ransu ne ko ko da ransu ka sa a bakin karshe su ta je cikin mutuwa za su yi to shi kaga yana cikin abin da aka ce a kashe akwai ruwaya da ake yi daga Imam Malik cewa yana ga babu laifi a ciki ko kuma wasu ce cin makaruhi ne amma wannan bai ma inganta daga Malik ba saboda ka abin da yake sahihi shi ne ba a cin naman maciji
sai mana tambaya ke kamala mutum ne ya sanda rakatun fajiri a gida kafin ya je masallaci ko da ya je masallaci sai tare liman da fito ba shi ne ke tambayar mai mutum ya dace ya yi kafin fitowar liman domin ya ji wani malami na cewar mutum sake wannan rakata na fajar zai yi.
A ta yi alfajiri ita ce rak'o'i biyu da ake bayan huduwa alfajir. Idan alfajir ya yi hudu ya kira sallah to sai mutum ya yi rakata alfajir. Idan ya yi ta a gida annabi yakan yi ta a gida idan ya shiga masallaci za a yi gama. Idan mutum ya yi ta a gida shi kenan. Ya zo masallaci ana sallah sai da ya shiga sallah kuma ya riga ya yi. In ya zo ba a fara sallah ba to ba zai zauna ba a masallaci sai raka'a biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Dan ce in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai raka'a biyu. To wannan raka'a biyu da zai ba rak'atayn alfajr wacce sunanta tahiyatul masjid. Saboda zai buƙaci ya zauna tunda ba zai zaƙe kan ba. Yana jiran sai liman ya shigo sai ya yi raka'a biyu ta gaisuwar masallaci sai zauna amma ba ta yatul ba raka'atayn alfajr ba. Saboda raka'atayn alfajr sau ɗaya ake yin ta ya riga ya yi ta gida in ya zo masallaci liman bai zo ba to zai buƙaci ya zauna. Kafin ya zauna sai ya yi raka'a guda biyu wadda sunanta gaisuwar masallaci kuma wannan ba wai sai asuba ba kowanne sallah ba ya ji liman bai iso ba yana da dama ya yi raka'atayn alfajr. Afuwa ne tahiyatul masjid ya zauna ya jira zuwan liman.
To ne shi kuma yake cewa malam wani lokaci ne dace mutum ya rama raka'atayn alfajr din ga wanda bai samu dama ba har aka tada sallar asuba. Ni ya ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da ayi sallah kafin wato bayan sallar asubahi har ma ya kawo kissa cewar wata rana wani sahabi bayan an yi dadda sallar asuba sai ya tashi ya yi niyyar nafila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shin an maida sallar asuba raka'a huɗu ne. Sai sabin ya ci raka'atayn alfajr zai yi sai manzo Allah ya ce masa me yasa ba za ka bari kai ba idan lokacin walaha ta yi. Shine ke tambayar ingancin wannan da kuma lokacin da ya dace mutum ya rama.
To wannan ya haɗa maganganu da yawa bana jin shi malamin a haka ya kawo su tukila dai shi ya fahimta ya kwakwaba hadisan ne. Akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari hadisin Abdullahi ibn Malik ibn Buhayna ko kuma Malik ibn Buhayna shi kansa. Ya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa cikin masallaci ana iqama sai ga kuma wani yana raka'a biyu shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yace as-subhi arba asubacci kuma za a yi raka'a hudu ma'ana kana wasu raka'o'i biyu yanzu kuma za mu fara ta mu kaga wannan kafin asuba ne ba bayan asuba ba kamar yadda yake cewa ba an yi sallar asuba ba Annabi ya ganshi wannan kafin ayi ana iqama ne kuma da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza uqimatus salah fala salata illa al-maktuba. Idan aka yi iqama to ba sauran wata sallah ta nafila sai ita wannan ta farilla da aka yi. Saboda haka ana iqama to sai hakura da nafila sai zo a shiga ayi sallah asuba da shi. Sai kuma hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah ya ga wani mutum yana sallah ya tambaye shi wannan sallar da kake fa bayan asuba shine ya gaya masa cewa bai samu sallar raka'atayn alfajr bane yake sallatin sa ai. To wannan iya nan hadisin ya tsaya Annabi bai kara masa wata magana ba bayan wannan. Shine malamai suka ce to wannan ikrari ne Annabi yake masa wata tabbatar da shi Annabi yayi akan abin da yayi wannan yana daga cikin sunna taqririya da yake fada wani yayi wani abu Annabi ya kyale shi bai masa tsawa ba haka suka tabbatar da wannan cewa ana iya yin sallar raka'atayn alfajr bayan mutum bai sami yin ta ba har aka yi sallar abin nan da shi aka yi sallar asuba da shi to yana iya komawa gefe yayi sallar raka'atayn alfajr dinsa ko da Annabi bai tsawata masa ba ko ya hana shi sabanin wancan da ana iqama shi kuma yake sallar a ga daban. Sai kuma hadisin da yake magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai yi sallar raka'atayn alfajr ba falyusalliha idza talat ash-shams man lam yusalli raka'atayn alfajr falyusalliha idza talat ash-shams. Wanda bai yi sallar raka'atayn alfajr ba to ya sallaci ta bayan rana ta hudu to bayan hudu wannan lokacin da ake sallar walha sai sallaci ta. Wannan shi kuma wani hadisi ne daban wanda shi ba akwai magana akan lafazin sa cewa falyusalliha har haka lafazin yake ko a lafazin shine wanda Imam Daraqutni da Al-Hakim da Baihaqi suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man lam yusalli al-fajr hatta tala'at ash-shams falyusalli man lam yusalli rak'atay al-fajr hatta tala'at ash-shams falyusallihima wanda bai yi sallar al-fajr ba rak'atay al-fajr ba har rana ta hudu to zai sallace su kaga wannan ana maganar wanda bai yi ba har rana ta fito ba wanda bai yi ba kai yayi sai rana ta fito saboda suka yi hukuncin lafazin na farko hukunci da shuru sai lafazin ne shar yadda lafazin yake wanda bai sallah ba dan shi Tirmidhi ba da ya kashi ya kawo lafazin da yake ganin shine asalin hadisin cewa annabi cewa yi man adraka rak'atan qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-salah faqad adraka as-subh faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ɗaya kafin huduwar rana to ya riski sallar asuba a lokacin ta saboda haka shi waɗannan hadisai ne ya hada sai sa malamai suke cewa mutum na iya yi bayan an yi asuba ya yi sallar raka'atul fajri kamar yadda wancan hadisi Abu Dawud ya nuna yana iya bari rana in ta hudu lokacin da take wato lokacin da ake yin sallar walha yana iya bari yayi a lokacin kamar yadda wannan hadisin na baya ya nuna amma ba wai an hana shi ba sai wannan lokacin sannan aka yi dai
to ne ki malam mahaifinsu ne yana cikin tafiya sai taya motarsa ta cire ta ji ta daki wani mutumi daban bayan an kai shi asibiti yayi jinyar kwana uku sai ya rasu to shine ke tambayar shin mahaifin nasu yana da azumin kafara
na'am inda an samu kuskure ta bangaren sa sai sa ta fita kuma ta kashe mutum wannan zai azumin kafara koda kuwa mutumin ba nan takiyar su ba mutakar da ya rasu a sanadiyar wannan dukan ta yatta shi da yayi kafara
to ne shi kuma yake cewa mallan yana ɗakin jarabawa ne sai abokansa suke tambayar sa amsa a sirrance shi ne yake cewa idan ya basu ya yi laifi ko kuwa idan yake basu ne yayi laifin
ya zai tambaye shi a ya basu ya yi laifi ko bai laifi ba wanda ba cin amana ba ne a jarabawa abokanka su tambaye ka kai magana dokar jarabawa to ina jarabawa kenan ya zama ba jarabawa dai ma kenan in kana son su baka amsar da baka sani su sai kai magana su baka a sirrance wannan algush ne annabi yana cewa man ghashana fa laysa minna kowa yanzu nan abinda yake rubutawa shi za a yi masa maki a fitar masa da matsayin da ya samu a karatu a rubuta a takarda a bashi saboda ka ce gashi ya ci A ko ya ci B ko ya ci C a dalilin wannan jarabawar to kuma ya zanto kai kake rada musu suna rubuta a zo a ce kai ka ci su ba sun ci kuma kaga anan an yaudari duk wanda za su je suna takardar ƙarya ce ta zama shahadatun zuwa ta zama shaidar zuwa sai shani burri samil al-awsan washtani bu qawl az-zur ta zama magana ce ta ƙarya an zo a rubuta abinda ba haka ba kuma a sanadiyar ka don haka ba halatta dole ne cewa duk wanda zai mana algush shine a boye wani abu da aibi a boye wani abu mara kyau abinda suke tattare da shi shine basu san ansa ba kai kuma sai ka ba su wata ansa a boye suka rubuta ba ta ba da gojen su ba wai ridun an yuhmadu bi ma wai yuhibbuna an yuhmadu bi ma lam yaf'alu Allah ki cewa suna san a rika yaba musu da abinda ba su suka yi ba a rubuta masa ya ci alhalin ba shi ya ci ba wannan baya halatta ko kada kuma ko kai yanzu a ce kai ne shugaban makaranta ko kai ne ma malami da yake sa jarabawar a ce kaga wani yana rada ma wani yana ba shi ya ci kaga ai ba ka so ba ka ba
to ne ki tada Allah mallan menene halaccin kasuwancin saye da kuma sayar da jaki
jaki wani abu ne mai amfani ana hawansa ana dora masa kaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal khayru wal mizara wal hadira litarkabuha wa zina wa ya'lam ma wa yakhluqu ma la ta'lamun da dawakai da alfadarai da kuma jakuna dan ku hau kuma ku yi ado tarkabuha dan ku hau kansu kuma ku yi ado haka doki yana cikin abin da ake hawa a kansa ake dora masa kaya mutanen ƙauye suna amfani da shi sosai wasu garuruwan mahabbirni za ka gane amfani da jaki saboda ka duk wani abin da yake mai amfani ne ana sayar shi ana sayar da shi saboda amfanin sa ana sayar shi ana sayar da shi amma wanda aka san cewa in an sayar masa ci zai yi ba hawa zai yi ba ba dora kaya zai yi ba wanda suke daukan jakuna suke kasuwannin kudu inda ake da abbatu ta yanka jakuna ana sayar da naman sa ana ci wannan haramun ne haramun ne kamar ka sayar da makami ga wanda ka san zai ta'addanci da shi kaga sayar da makami ba haramun bane idan ya zanto kana ana sayar da shi ga waɗanda ya kamata a sayar musu amma wanda ka san cewa ta'addanci zai yi mutum ne zo idan ya jawur yana shaye shaye zo ci ka sayar masa da wuka ko ka yi masa wani barandami ko wani abin suka haka nan haramun ne ka yi masa duk da abin halal ne asali ka sayar wa wanda mahauci ne yana amfani da shi ko wani gatari ko wani ta'adda ga masu aiki da ita amma haramun ne ka sayar wa wanda yake kasan laifi zai yi to haka nan wanda suke ci haramun ne ka sayar musu wanda suke saya su kai kasuwannin da ake sayarwa a ci haramun ne ka sayar wa waɗannan kamar wanda zai zo yana sayar da gero ko yana sayar da hatsi masu kamfanonin giya su doce za su saya haramun ne sayar musu saboda ya san me za su yi ta amma wanda za su ci ko su ciyar da ƴaƴansu ko su ciyar da dabbobinsu wanda ya halatta ka sayar musu haka shi ma jaki ya halatta ka sayar da shi ga waɗanda suke amfani da shi wajen hawa ko ɗora kaya amma ba waɗanda suke ci ba ko suke kaiwa sai inda ake ci.
To malam Laisa kana kai masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kaka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 36 0415 ko kuma cin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sabis mai tana Facebook. Jama'a da yin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai jira sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.